al'umar yankin Kerawa a karamar hukumar gaban jihar Kaduna dai sun ce yanzu haka akwai garuruwa sama da guda 30 waɗanda al'ummar su suka kauracewa garuruwan saboda hararen yan bindiga da kuma masu garkuwa da mutane. Alhaji Dayyabu Kerawa kansila ne da ke wakiltar yankin kuma ya ce yanzu haka akwai mutane sama da 100 da ke hannun masu garkuwa da mutanen da aka rasa yadda za a yi a kubutar da su.
Muna cikin tashin hankali, muna cikin masifa. Yanzu muna da gari 131 wanda suka tashi a mazabana na Kerawa da wani sashi na Sabon Benue Water. Yanzu an sace mana mutum 105. Ina kira ga mai girma shugaban kasa da sababbin hafsoshin sojin aka kawo. Ina roƙon su igabi local government. Muna cikin wani hali na kunci da masiba na bala'i. Sojojin da aka zuba ba sa wace mutum 50, barayinan suna fitowa sama da mutum 200. Ba za su iya fada musu ba. Akwai wanda suka je kai kudin, dan kudin suka je kaiwa da su da kudin duka an hada an rike. Akwai mutane suka je kai kudi su ma an kashe su mutum 5.
Wannan matsalar tsaro da yana zuwa ne kwanaki kadan da alƙawarin da wasu ƴan bindiga suka yi wa fitaccen malamin addinin musulunci nan Sheikh Ahmad Abubakar Gumi. A lokacin da ya zauna da su na cewa za su aje makamai ba za su ci gaba da sace mutane ba. Wani dan sintiri a yankin Kerawan ya ce abun ma dai ƙara ƙaruwa kawai yake bayan wancan zama.
Ina cikin wanda suke shiga dajin nan. To baran gama radda ake tsulora na aka shiga iyatawa. An shiga garin Anaba shekaran jiya. Karfe 2 na rana suka shiga Anaba. An zo nan kadanya rana da an kwashi mutum 28. Cikin mutanen da aka kwasa akwai tsohuwa wadda aka tashi ta bacci. Wallahi tashi shekara 80 aka harbe ta a wuya. Ta mutunan take akwai yaron ta dan shekara jika dan shekara 4 an harbe shi a hannu. Akwai mutanen da suka zo Maulidi hayin dam an zo an kwashi ƴan Maulidin da mutanen garin. Yanzu idan ka taso tun daga Anaba wallahi baka da wani gari wanda yake da sauran mutane sai ka zo dadin kowa. To kaga tashe su baka sani sai lamban zango daga nan sai Zaria. Shikenan inna lillahi inna ilaihi raji'un.
Mai yiwa kuma hauhawar hararen da ake samu a sassan jihar Kaduna ce ta sa rindunar soja ta kawo wasu sojoji mata a jiya Laraba da nufin kawo sauyi a yadda ake yaki da ɗayan ta'adda. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i ya yi ƙarin haske akan ƙoƙarin da jami'an tsaron ke yi a lokacin da ya karɓo waɗannan sojoji mata.
To kullum gwamnatin jiha tare da gwamnatin tarayya da rundunonin sojoji da 'yan sanda suna iyakan ƙoƙarinsu na gyara sha'anin rashin tsaro a wannan jiha. Mun zauna da shugabannin ƙananan hukumomin birnin Gwari da Giwa mun tattauna da su, mun nuna musu wuraren da su kansu za su taimaki jami'an tsaro, kuma mun gaya musu tsare-tsaren da aka fito da shi na tabbatar da an gama da 'yan ta'addan nan, kuma ana nan ana karkashe su daga sama daga ƙasa ana nan ana yi. Amma in an kashe 5 gobe 5 za su taso, shi yasa abin kaman ba sauki. Amma in Allah yarda wannan sabon yunkuri da rundunonin sojan sama da na ƙasa suka fara yi in aka ci gaba da shi cikin watanni insha Allah duk wanda ya shiga ta'addanci ba zai kwanaki ba zai je ya gamu da Allah.
Dama dai yankunan ƙananan hukumomin birnin Gwari, Giwa da Igabi na cikin matsaloli na tsaro na harare da sace mutane domin karɓan kuɗin fansa. Sai dai ana ganin samun sabbin hafsoshin tsaro a Najeriya ka iya taimakawa wajen kawo ƙarshen wannan matsala da ake ganin takicin yewa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.